Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Lokaci ya sake kawo mu, Ubangiji ya ba mu rai da lafiya kasancewa cikin masu sauraro. Mai sauraro, ina maka maraba, sai ai kokari a bi mu a hankali ya inda za mu shiga shirin da kyau. A shiri na yau muna da fili na gaishe-gaishe, muna da fili na sujada da kuma guzuri domin ka. Kowa na shirye domin ka, don haka a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka marhaban sake saduwa da kai. Madalla, mai sauraro, ina sake maka maraba. Zan fara fili na yau da sunan dan uwa Johnson Titus daga jihar Taraba. Malam Johnson, muna fata kana tare da mu a shiri na yau. Morris Dalanguwai daga Damsa a jihar Adamawa ga sakon gaisuwarka a shiri na yau. Muna fata kana tare da mu. Matthew Ventur daga jihar Plato, kai ma muna fata kana cikin masu sauraro. Dan Lami Giwa daga First Equa Church a Tulu Kubacha a jihar Kaduna, muna kawo sakon gaisuwa ta musamman zuwa gare ka a shiri na yau. Sai Augustine Yakubu daga jihar Gombe, muna fata kai ma kana tare da mu. Ba zan manta da Habila wakili Daniel ba daga Vintim a jihar Adamawa ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau. Ladi Johnson daga jihar Borno, kema mun gaishe ki a shiri na yau. Sai sakon gaisuwa ta musamman kuma zuwa ga Malam Daniel Magaji daga jihar Niger. Muna fata kai ma kana cikin masu sauraro a yau. Hagai Usman daga Equa Church Bente a jihar Taraba ga sakon gaisuwar mu ta musamman a shirinmu na yau. Sai Malam Kabiru Datti daga jihar Bauchi, Malam Kabiru, mun gaishe ka. Nuhu Elmont daga Hong a jihar Adamawa, mun ba da gaskiya kai ma kana tare da mu. Leo Raman Kindawara daga Song a jihar Adamawa, muna gaisuwa a shirinmu na yau. Malam Ambrose Peter daga jihar Adamawa a karamar hukumar Damsa, mun gaishe ka. Guam Joro daga jihar Plateau ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau. Yohana B. Inya Gasim, mun gaishe ka a shirinmu na yau. Peter Anthony Ghana, muna fata kai ma kana tare da mu. Uwar gida Ado Birma Kurba, muna idar da sakon gaisuwar mu zuwa gare ki a shirinmu na yau. Sai ga sakon gaisuwa na Inspector Daniel K. Kwaka daga Baptist Church Kwaka, muna fata kai ma kana tare da mu. Dawa Isa daga EYN Church Chinene a Goza, jihar Borno, muna fata kai ma kana tare da mu. Sai Malam Steven Bayero daga Takum a jihar Taraba, kai ma mun gaishe ka. Isa D. Jibrin daga jihar Nasarawa ga sakon gaisuwar mu zuwa gare ka tare da Anthony Ogana daga Nasarawa duka muna bada gaskiya ana sauraron Adventist World Radio. Malam Matthew Auta daga Jigawa ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau. Sergeant Ali A. Musa daga Bama a jihar Borno mun gaishe ka. Ibrahim Shamaki daga Masaka a jihar Nasarawa, muna ba da gaskiya kai ma kana cikin masu sauraro na shirin yau. Sai a yi kokari a idar da tamu sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Ba zan manta da Malam Obadia Audu Tagwai ba ga sakon gaisuwarka a shiri na yau. Dr. Francis LB Mago daga karamar hukumar Yoro a jihar Taraba ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau. Sai Malam John Chichera daga Gombe a jihar Adamawa, kai ma mun ba da gaskiya kana cikin masu sauraron shirinmu na yau. Ba zan manta da Malam Sa'idu Hassan ba daga Tafa Balewa a jihar Bauchi, mun gaishe ka. Malam Emmanuel Adamu daga kamar hukumar Bagoro a jihar Bauchi, mun gaishe ka. Vincent Agebe daga Baisa Kurmi a jihar Taraba, mun ba da gaskiya kai ma kana tare da Adventist World Radio. A wannan lokaci ina idar da sakon gaisuwa zuwa ga dan uwa Simeon Yohana daga Zumbe a jihar Adamawa, Philip Yakubu Bauchi daga Mubi a jihar Adamawa, mun ba da gaskiya kai ma kana tare da mu. Daniel Iliya daga Adamawa, muna fata kana tare da mu. Sai Ibrahim Audu Amshaliya daga Tuwakari a karamar hukumar Hawul a jihar Borno, muna fata ana tare da mu a shiri na yau. Michelle Maikazo daga Kadim Lamido a jihar Taraba, muna tare da kai a shiri na yau, muna gaishe ka. Bitrus G. Dali daga Madagali a jihar Adamawa, kai ma mun gaishe ka a shiri na yau. Grema Supu ga zama daga EYN Church Lassa a karamar hukumar Askira Uba a jihar Borno, mun ba da gaskiya kai ma kana tare da mu a shiri na yau. Samson Isa daga Ekwa Church Bishara a North Bank Makodi a jihar Benue, mun ba da gaskiya kai ma kana cikin masu samun albarku na shirye-shiryen yau. Sakon gaisuwa ta musamman zuwa gare ka. Muhammad Zoka daga EYN Church Bulunkutu a jihar Borno, mun gaishe ka. Sai sakon gaisuwa zuwa ga Yakubu Yu Dauda daga jihar Taraba, kai ma muna fata ana tare da mu. Ba zan manta da Sunday Balaba daga jihar Kaduna ga sakon gaisuwar mu zuwa gare ka. Sai kuma Nehemiah KD Ashoshu daga Wukari a jihar Taraba, duka mun ba da gaskiya ana tare da Adventist World Radio. Za mu dan dakata a nan mu saurari waka daga kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Yadin Lere a jihar Kaduna.
Wadanda sukaki ya yedoko kinsa Zasuyimu na tareda malai kusa Zasurera alamduga alamara Alleluia, Alleluia Maiteto muwanda muketa jira Alleluia, Alleluia Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ya dan uwana mai sauraro, ina dauka wannan lokaci domin in gaishe ka cikin sunan Yesu. Sunana Pastor Solomon K. Boyi. Za mu dauki karatunmu a cikin littafin Ishaya, Ishaya sura 40 ayan 9. Ishaya sura 40 ayan 9. Ayan Allah ya ce, ya kai da kake ba da albishir ga Sihiyona, ka hau can cikin dutse mai tsawo, ya kai da kake ba da albishir ga Urushalima, ka ɗaukaka muryarka da ƙarfi, ka ɗaukaka ta, kada ka ji tsoro, ka faɗa ma birnin Yahuda, duba ga Allahnku, duba Ubangiji za ya zo kamar mai iko, hannunsa za ya yi mulki, gashi laɗansa yana tare da shi, sakamakonsa kuma yana gabansa. Kan maganarmu a wannan lokaci yana cewa, ka ɗaukaka muryanka don albishir na Allah, ka ɗaukaka muryanka don albishir na Allah. Muna cikin addu'a. Uba Allah na sama, ka ba mu ganewa cikin maganarka, a cikin sunan Yesu shi ne macetonmu. Amen. Idan an ce albishir, menene ma'anar wannan kalma? Jan hankalinka domin sauraron magana mai daɗi. Kamar yanda annabi Ishaya ya ce, duba ga kafafun mai kawo bishara, daɗin gani gare shi bisa duwatsu, mai shelan salama yana kawo bishara ta alheri, mai shelan ceto yana ce masu hiyona, Allahnki yana mulki. Cikin littafin Ishaya sura 52 ayar 7. Kamar misali, idan ka yi tafiya ka bar matanka da ciki, tunaninka a kowane lokaci matana ta haifu, sannan idan ka ji waya akan ce da kai albishirinka, in za a baka labari mai daɗi kenan sai ka ce goro. Albishir goro, wato ana jan hankalinka domin a gaya maka wata sako. Sakon anan in nan ce maka matarka ta haifu, kai ka yi murna, ka yi farin ciki. Albishir kalma ne ma'ananta alheri, kalma mai daɗi, bishara. Shi yasa a karatun da muka yi, maganar Allah ya ce, ya kai da kake ba da albishir ga Isra'ila, ga duniya, ga Allah, ka ɗaukaka muryarka, kada ka sauƙaƙa ta, ka ɗaukaka ta sosai, ka faɗa ma mutane cewa Allah yana zuwa, Allah zai zo. Zai zo tare da sakamako, zai zo tare da ɗaukan yayansa waɗanda su yi na'am da gaskiya zuwa gida, zai je zauna tare da su har abada abadi. littafi Ezekiel sura 34 ayansa 23 zuwa 25 ya tambatar da wannan. Sannan zai zo doki yayin tumakinsa cikin littafin Yohana sura 10 aya 16 da kuma littafin Ishaya sura 63 aya 11 zuwa 14. Shi ya sa a wannan rana lokacin da mutanen Ninive suna zama, sai ga mai tsako wanda Ubangijin Allah ya aika wanda ake ce da shi Yunana. Yunana ya kawo sako ga mutanen Ninive. Yunana sura 3 ayarsa 4 ya ce Yunana kuwa ya fara shiga cikin birni tafiyar yini daya, ya tada murya kuwa ya ce da sauran kwana 40 tukuna kana a kabatar da Ninive. Mutanen Ninive suka gaskanta Allah, suka yi shelan azumi, suka sa sumoki tun daga baba har karami su, har ma labarin ya je wurin sarki, sarki ma ya sauka ya cire kayan sarauta, sai ya sa kaya kazantattu ya yi shela cewa kada mutum ko daba ko da wane ne shi ya ci abinci, domin an kawo babban labari za a halaka wannan babban birni. Ko da shike Yunana bai so kai wannan labari ba, domin da mutanen Ninive makiyansa ne, amma saboda Allah ya ce ya je, Yunana ya tafi ya kuwa kai wannan sako. Mai sauraro, ina magana da kai ne, makwabcinka Ubangijin Allah ya aike ka a wannan lokaci, je ka ka gaya mu cewa Yesu yana zuwa, ya rabu da abu da yake yi, wato ya dawo daga rakiyar shetan, ya dawo daga rakiyar ababa waɗanda za su hana shi samun rai na harabada, domin Yesu yana zuwa. Waɗansu ababa za su hana ka samun rai na harabada? Akwai su zina, yin ƙarya, yin tsata, rashin zaman salama da makwabcinka da matarka. Idan kana yin wayannan ababa, ina jan hankalinka mai tsauraro ka tuna Yesu ya kusan zuwa. Zai zo ya dauki waɗanda sun yi na'am da gaskiya, sun gaskanta kamar yanda Ishaya ya fada cewa masu gaskanta wannan ne a sura ta 10. Yesu zai dauke su zuwa ina? Zuwa gida wanda yake shiri domin su. Ya kami sararona, wannan shine niyarka? Ko ka san wannan duniya ba gidanmu bane? Kamar da mutanen Ninive sun gaskata da magana, kai ba za ka gaskata da magana na ba? Kamar mai shelan sako na Allah, na dauka ka murya na domin ka, na dauka murya na domin in ja hankalinka ka karbi Yesu zama mai cetonka. Idan kana yi wani ababa wanda Yesu baya jin dadin ka, Allah baya jin dadin ka, ka tuna zuwansa na farko ya zo ne kaman bawa, ya muta kan giciye, an duke shi, an tufa masa miyawo, an sa mishi rawanin kaya, an caka cikinsa da mashi, ba irin wulakanci har sarkin nan mai salama da ya so ya ceci Yesu, Pilatus, amma ya yi ma Yesu bulala. Duk wannan domin ka ne, domin ya dauke ka zuwa sama. Me zai hana ka karbi Yesu zama mai cetonka wannan lokaci? Kamar yadda mutanen Ninive sun karbi Yesu, ya zama mai cetonsu. Yesu kuma ya dawo daga tunaninsa na cewa zai halaka su, amma ya karbe su a matsayin yayansa. Yesu zai karbe ka a matsayin ɗansa idan ka tuba. Tuna Ishaya sura 1 aya 18 ya ce, ko da zurbanka sun yi baki kaman bayan tukunya ne, ko sun yi jajazur kaman garura, in ka zo wurin Yesu cikin gaskiya, Yesu zai karbe ka a matsayin ɗansa wanda ya tuba, kuma zai kai ka zuwa sama. Zai gafarta dukkan zunubanka, za ka kasance a gabansa kamar wanda bai taba yin kuskure ba, domin ya gafarta zunubanka. Wannan shine niyyarka. Ya mai sauraro, ya dan uwana, ya yarwata, ko za ki yarda ki sunkuya da kanki a inda kike, mu yi addu'a domin Ubangijin Allah ya gafarta zunubanmu. Ubangijin Allah a wannan sa'a cikin kalmominka da muka ji, inda muka yi kuskure, Ubangijin Allah ka gafarta mana. Yadda ya shiga cikin zuciyarmu, mu yi amfani da shi domin wannan babban albishir, mu kasance ɗaya daga cikin waɗanda za su gaji rai na har abada. A cikin sunan Yesu shi ne mai cetonmu. Amen.
Kowane mutum a cikin duniyar nan, Allah ya aiko shi ne domin ya yi wani abu na musamman. Babu mutum biyu da suke daidai, amma Allah ya yi kowannensu daban-daban ne. Saboda haka, ka dubi kanka a yau da cewa kai mutum ne na musamman da Allah ya halitta. Akwai abu kuma da yake so ka yi.
kada ka bari wani ya kaskantar da kai akan cewa shi ya fi ka daraja ko kuma kai rayuwarka ba ta da ma'ana. A'a, kai ne aka taɓa yi irinka kaɗai a cikin wannan duniyar. Babu wani kamanka a duk doron duniya, babu wani kuma da zai taɓa zama kamarka sa'ad da kake rayuwa ko kuma bayan ka mutu. Duk wanda ya yi ƙoƙari ya zama kamarka zai kwaikwaye ka ne kawai. Saboda haka, kada ka ga cewa kai ba ka da daraja ko kuma kai ba ka da amfani a wannan rayuwar. A'a, kana da amfani, kana da kuma daraja, domin Allah ya halicce ka akwai abin da kake iya yi da wasu ba za su iya yi ba. To ashe idan haka abin yake, ya kamata kowa ya tashi tsaye a yau ya tambayi Allah ya ce, ya Allah, ka bani iko, ka bani ƙarfi, ka taimake ni domin in aikata abin da kake so in aikata a cikin wannan rayuwar. Domin in kasance na ba duniya wani abin da za su tuna da ni. Duniyar da ke kewaye da mu za ta tuna da kai idan ka yi abin da wani bai taɓa yi ba. Idan ko ka yi abin da wani bai taɓa yi ba, haka za ka sami abin da wani bai taɓa samu ba. Kada ka bari wani ya ce maka, a'a, ai duk a ko'ina a cikin duniya akwai mutane da suke wani abu. Idan kai ka yi irin wannan abin, ba za ka taɓa samun nasara ba. Mai yiwuwa ne kowa yana noma, kai ma idan ka tashi ka je ka yi noma, akwai yadda za ka yi naka wanda wani bai taɓa yi ba. Saboda haka idan ka je, ka ba da gaskiya cewa Allah zai nuna maka irin abin da za ka yi. Shi yasa a yau za ka gani akwai tailoli da yawa, amma kowanne yana da irin aikin da yake yi, har da yasa wasu suke zuwa gurinsa domin ya yi masa aiki. Za mu ga cewa akwai masu abinci da yawa, wasu sukan ji daɗin cin abincin wasu fiye da na wasu. Akwai direbobi da yawa, za ka gani wasu sun fi son shiga motan wannan direban fiye da wancan direban. Za ka gani mutum yana da ‘ya’ya da yawa a gidansa, amma akwai wasun da ya fi dogara da su, akwai irin aikin da zai ba su da ba zai ba wa ‘yan uwansu ba. Idan haka ne, ashe kana da daraja a cikin wannan duniyar, babu wani kamarka. Ya kamata a yau ka tashi tsaye, ka binciki kanka, ka tambayi Allah, ka ce, wace irin baiwa ka saka min, wace irin baiwa ke ɓoye a cikina, ka nuna mani ya Allah, domin ta bayyana in kuma zama da amfani ga wannan duniyar. Idan ko ka iya gane wannan baiwar da Allah ya baka, ba da daɗewa ba za a ji sunanka, za a san labarinka. Saboda haka, kada ka ga cewa baka da amfani, domin Allah ya halicce ka ka zama mai amfani ne. Wannan shawarar ta fito ne daga hannun Malam Abu Dawaki.
To a nan za mu dasa aya a shiri na yau, amma kamun iban kwana zan iso in idar da sakon gaisuwa zuwa ga dan uwa Muhammad D. Simon daga jihar Nasarawa. Muna fata kana tare da mu. Da kuma Dauda Y. Zuma daga EYN Church Arboko a Goza, jihar Borno. Ba zan manta da Bitrus Keri Gunda ba daga Guyu, da kuma Malam Kefas Charles daga Maiduguri, da kuma Wycliffe Usaini daga Magami a Jalingo, jihar Taraba. Duka muna fata ana tare da Adventist World Radio. Mai sauraro, na gode maka da kasancewa tare da mu daga farko har ga ƙarshen shirin. Ina fata an samu ƙarfafawa, an samu ginuwa a ruhaniya, an samu karuwa kuma a tunani da kowace fanni na rayuwa. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gansa kunka. Ina nuna godiya zuwa ga Pastor Solomon K. Boyi da kuma Pastor Audu da kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Yadin Lere a jihar Kaduna, da goyon baya duka. Muna cewa mun gode. a madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jegede da Eze Elewemchi ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin ina cewa mai sauraro ka tuna da cewa ƴaƴan zaki sukan rasa sukan jin yunwa amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba ka tuna da addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta